Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Murtala Faruk Sayinna da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata 24 ga watan Oktoba. A cikin shirin na wannan lokacin za ku tattaunawa da wani dan Najeriya da ya ci tuta a fagen tallafawa al'umma a fannin ilimi da a yanzu haka yake halarta wani taro a nan Amurka. Idan shirin ya tsallaka jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa wasu kungiyoyin kare demokradiyya a ƙarƙashin jagorancin kungiyar Mojaddeq sun fitar da wani kundi mai ɗauke da shawarwarin da za su taimaka a samu kusanci a tsakanin hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Niger da kuma kungiyar SIDAO wato ECOWAS. Muna kuma tafa da rahoto na musamman da labarin wasanni daga jamhuriyar ta Niger. To amma duk da farko sai Murtala Faruk Sayinna ya karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Talata, dan majalisar wakilan Amurka Tom Emma na jam'iyyar Republican ya sami kasancewa dan takarar kakakin majalisar na jam'iyyar tashi a yayin da ɗan majalisar suke faman cike gurbin daya daga cikin manyan mukamman gwamnatin Amurka. Ba kowa a kujerar ta kakakin majalisar tun a ranar 3 ga watan Oktoba, lokacin da dan majalisar wakilai Kevin McCarthy ya zama shugaban majalisar na farko da aka tsige daga mukaminsa. Yan jam'iyyar Republican 8 sun hade tare da dukkanin yan Democrats 212 na majalisar wakilai suka kada kuri'ar ta tsige shi. Wani bangare na masu ra'ayin riƙau na jam'iyyar Republican ba su ji dadin McCarthy ba, saboda zartar da wani kuduri na gajeren lokaci na ci gaba da samar da kudaden tafiyar da gwamnati domin kada su tsaya bayan wa'adin 30 ga watan Satumba. Tun bayan tsige McCarthy, yan Republican ba su yi nasara ba wajen haɗa kai kan wanda zai maye gurbinsa. China ta kori ministan ta na tsaro wanda ya kasance babban jami'i na biyu da aka kora a cikin 'yan watanni. Ba bayyana wani dalili na cire Li Shangfu daga mukaminsa ba, kuma kawo yanzu Beijing bata bayyana wanda zai maye gurbinsa ba. Cire Li, mai shekaru 65, wanda yana daga cikin waɗanda Amurka ta yi nufin ƙaƙabawa takunkumi, ya zo ne watanni 7 bayan naɗa shi kan mukamin, wanda hakan na iya taimakawa wajen dawo da babbar tattaunawar ayyukan soji tsakanin Washington da Beijing. Kafafen yaɗa labaran China sun bayyana cewa an cire Li ne a wajen wani taro na 'yan majalisar dokoki a yau Talata, wato babban kwamitin jam'iyyar National People's Congress. Haka kuma an cire tsohon ministan harkokin waje Qin Gang daga mukamin da yake rike da shi a halin yanzu. Cire manyan jami'an biyu da ke kusan jere da juna ya zo ne ƙasa da shekara ɗaya bayan shugaban China Xi Jinping ya sami wa'adin mulki na uku da ba a taɓa samun irinsa ba a ƙasar. Haka kuma lamarin ya haifar da ayoyin tambaya kan shugabancinsa. Ukraine ta faɗa a yau Talata cewa hare-haren da Rasha ta kai a wasu sassa biyu na ƙasar sun raunata aƙalla mutane 8. Ministan harkokin cikin gida Igor Klimenko ya sanar ta kafafen sada zumunta cewa a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine, hare-haren da Rasha ta kai ta sama da makaman artillery da ta harba sun raunata mutane 4 suka kuma lalata gidaje. Klimenko ya kuma ce wani harin na Rasha a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine ya raunata wasu mutane 4. A yau Talata, Ukraine da Rasha duk sun ce rundunar sojansu sun daƙile wasu hare-hare da maƙiya suka kai ta motoci. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jiragen ruwan Ukraine 3 a ɓangaren arewacin tekun Bahar Aswad. Ita kuwa Ukraine ta ce sojin samanta sun kakkaɓo jirage 6 maras matuƙa na Rasha da aka harba daga Crimea. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya jaddada ƙalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri na gina sabuwar hanyar kasuwanci daga India ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa Turai a cewar manazarta. Ana kallon hanyar tattalin arzikin India da gabas ta tsakiya da Turai da aka ba da sanarwa a taron koli na ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki da aka gudanar a India watan da ya gabata, a matsayin wata muhimmiyar hanya ta zamani da kuma wani zaɓi a kan shirin kasuwanci na Belt and Road Initiative na China. Sabon shirin na samun goyon bayan Amurka da tarayyar Turai da Saudiya. Hanyar kasuwancin na da manufar shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa da jigilar kayayyaki da za ta haɗa ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Saudi Arabia da Jordan zuwa tashar jiragen ruwa ta Haifa ta Isra'ila a tekun Bahar Rum. ana iya jigilar kayayyaki daga nan zuwa Turai ta hanyar shigewa ta Suez Canal. Sai dai yayin da Isra'ila ke kai hare-hare a Gaza a matsayin martani ga harin da mayakan Hamas suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba, yankin ya fada cikin rashin kwanciyar hankali yayin da rikicin ya zama mafi muni a cikin yaki biyar na Gaza. Biyu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa uku na kasar Indonesia sun shaidawa masu zuba jari na Amurka ranar Talata cewa za su magance matsalolin da suka shafi harkokin kasuwanci a kasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Tsohon gwamnan Java ta tsakiya Ganjar Pranovo ya shaidawa wani taron kungiyar 'yan kasuwa ta Amurka cewa zai samar da tabbaci na shari'a ga masu zuba jari na kasashen waje da kuma bunƙasa karɓar haraji a cikin shirin tattalin arziki na dala triliyan ɗaya. Ani Baswedan, tsohon gwamnan babban birnin Jakarta, ya yi alƙawarin tabbatar da sahihancin manufofin kasar Indonesiya ta hanyar bada manyan mukamai ga masu fasaha da kuma ƙarfafa zuba jari na masana'antu idan ya lashe zaɓe na ranar 14 ga watan Fabrairu. Ganjar ya yi alƙawarin bunƙasa matsakaicin ci gaban tattalin arzikin kudu maso gabashin Asiya zuwa kashi 7 cikin 100 idan ya lashe zaɓen shugaban ƙasa na wa'adin mulkin shekaru 5 masu zuwa. Anis, wanda ya yi karatu a Amurka, yana da ƙudurin haɓaka kaso 5.5 cikin 100 zuwa 6.5 na tattalin arzikin ƙasar.
Martala Faruk san inda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau za mu faro shirin ne daga jamhuriyar Niger, inda wasu kungiyoyin kare demokaradiyya a ƙarƙashin jagorancin kungiyar Mojadec suka fitar da wani kundi mai ɗauke da shawarwari da za su taimaka a samu kusanci tsakanin hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Niger da ƙungiyar Sedeyawo ko ECOWAS domin ganin an yayyafa wa lamura ruwa ko 'yan ƙasar saji sanyi. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Sulaiman Muni Barma na ɗauke da cikakken rahoto.
Lura da yadda kowanne daga cikin bangarorin da ke takun saka a dambarwar siyasar da ta samo asali daga juyin mulkin da soja suka yi a Niger ya yi tsayin gwamon jaki, ya sa Mojadec da ƙawayenta rubuta kundi mai shafuka sama da 30 da ke kunshe da shawarorin da ƙungiyoyin ke ganin idan aka yi amfani da su sai da yawo da hukumomin mulkin sojan wannan ƙasa za su fahimci juna, kamar yadda jagoran wannan tafiya Abu Zaidi Sanusi Abdul Aziz ke ƙarin bayani.
Lalle an yi juyin mulki ra 26 ga watan Yuli, amma sai mun kaga cewa wannan zance na demokaradiyya yana cikin wanda mutane ba su sa hankalin shi sosai ba, sai mun kace to ya kamata mu bada ta mu gudunmuwa don a ga an dawo saman wannan turba ta demokaradiyya. Tunda wannan dawowa a turbar demokaradiyya tana iya ta kawo sauki cikin tattaunawan Niger da ECOWAS, su sojoji wannan kundi mun kai musu shi don saboda muna son su ma su ba da tasu gudunmuwa a ga wace hanyoyi ya kamata a bi nan a ga ƙasarmu ta dawo saman turbar demokaradiyya.
Kungiyoyin sun kuma ayyana wasu matakai da suke ɗauka a matsayin na share fage a ƙoƙarin warware ƙiƙiƙar da ake ciki, a cewar ɗaya daga cikin shika-shikai na Fi'uwada.
Takunkumi da ECOWAS ta sa wa ƙasar Niger da imowa ta sa ƙasar Niger ba su zawa ba ne ta sawa, talakawan Niger ne ta sawa. Shi yasa muka ce da mu zamana a yi ta huddo sanarwa, gara dai mu huddo kundi shawarwari wanda za mu rarraba su ga duka wanda yake iya taka rawa a zo a gani, kuma har mu aika a cibiyar ECOWAS a can Najeriya don saboda ECOWAS a taronta na gaba ta hudda Niger wannan takunkumi bisa kan cimaka da bisa kan bitalmani duka dai wanda yake neman ya durkushe ci gaban Niger.
Tantaunawa abu ne da ya zama wajibi a wannan lokaci na yawaitar kalubalen tsaro, dalili kenan Mojadec da ƙawayenta ke ankarar da mahukuntan mulkin sojan Niger da shugabannin kasashen ECOWAS su gane nauyin da ya rataya a wuyansu.
Tunda cikin hukumcin Sedeyawo sun ce suna iya masu kawo hari, to kun ga wannan hankalin soji ya rabu ga yaƙi da ta'addanci kuma ga yaƙi na saboda kar Sedeyawo ta kawo, kuma na uku in ana son a shigo kaya cikin ƙasa sai an biyo ta Burkina, sai an ɗauki sojoji da kayan aikin soji da jirage da motoci an aika don su kawo tsaro ga kaya. Kina kun ga wannan kamar kukace ake barma ƴan ta'adda inda suke iya su yi ma Niger lahani. Shi ko in Niger ta hwaɗi ba ma Sahel ba, Afirka ta yamma duka gaba ɗaya tana iya hwaɗuwa.
Tsofaffin shugabannin ƙasar Niger da tsofaffin firayim minista da tsofaffin kakakin majalisar dokokin ƙasa na da rawar takawa wajen so mazartar da shawarwarin da kundin ya kunsa. Saboda haka aka damƙa kofinsa a hannun kowanne daga cikinsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, masu sauraro kada a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka akwai wasu ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai nan Amurka, inda da yammacin yau ne muka karɓi bakuncin Malam Tijjani Muqaddas dan Najeriya daga Abuja da ya ciri tuta kasancewa dan arewacin Najeriya tilo da ya nasarar kasancewa cikin shirin da Hubert Humphrey na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shirya a duk take shiryawa a duk shekara. Yayi wannan nasara ne sakamakon tallafin ilimi da yake bayarwa ta hanyar saka yara da ba sa zuwa makaranta cikin makaranta a makarantar shi ta Shakatafi dake yankin Abuja a Najeriya. Na tambaye shi yadda yake kallon harkar ilimi a Najeriya a yayin tattaunawar da muka yi da shi ga kuma abin da yake cewa.
Gaskiya ne, kamar yadda na zo Amurka a nan yanzu na kai akalla wata 5 a nan. To abinda na koya na farko shine shi ilimi ya kamata a kullun ya ci gaba ne ba ya ci baya ba. To anan Amurka abinda na gani a kullun shine ilimi ci gaba yake yi ta kowane bangare ba wai ci baya ba. Da haka bangaren Najeriya gaskiyar magana idan muka fara zamu fara magana ne akan ilimi na matakin farko. Ilimin nan na matakin farko kamar yadda hukumomi suka ce dole ne kuma kyauta ne, to amma idan aka ba a zahiri ba kuma dolan bane kuma ba kyauta bane. Shi sa muke da yara da yawa da ba sa zuwa makaranta.
Kenan a iya cewa zama kamar abaka kenan?
Abaka ne gaskiya, ko a rubuce a fefa. To idan aka ce abu furi ne komi za a maka kyauta ne. Daya daga cikin abin da muka yi bincike muka gano cewa yana hana yara zuwa makaranta shine iyayen ba za su iya saya masu uniform ba, ba za su iya saya masu littattafai ba da kayan rubutu da su takalma da sauransu. Wannan abubuwan da na lissafa maki abu ne da akalla sai ya ci 10,000 zuwa 20,000. To wannan yana daya daga cikin abin da yake hana iyaye su tura ƴaƴansu makaranta. Wannan kuma responsibility ne na gwamnati. Gwamnati ce ya kamata ta ce to tunda ilimin kyauta ne, za mu ba yaran nan uniform kyauta, za mu saya masu littattafai kyauta, abin rubutu kyauta, takalman zuwa makaranta kyauta, sannan mu ba su transportation abin hawa na zuwa kamar yadda naga America a nan. Kowane yanki akwai makaranta, akwai motar ɗaukan yara ta kai su makaranta. Da sahu motar za ta biyo ta layi, duk yaran da yake makaranta a wannan bangaren zai shiga wannan motar, ita makarantar nan ce za ta kai shi makaranta, ita wannan bosin, sannan ta dawo da shi. Kin ga iyaye a nan ba sa zancen, ba sa tunanin kashe kuɗi wajen biya wa yara kuɗin motar zuwa makaranta. Amma a Najeriya a ina ne gwamnati take ɗaukan nauyin transportation na zuwa yara? A Najeriya zaki ga cewa akwai yaran fa da wai nisa na makaranta shi ke hana su zuwa makaranta, domin daga garin da suke zuwa makaranta ni na san gunnan daga garin da suke su tafi junior secondary senior secondary school daga wani gari a Kirika Samma ana cewa garin Tuwankalta. To babu senior secondary school a wannan garin, sai sun yi tafiya mai nisa wanda akalla ya kai mile guda 2. Ta yara ƴan mata za su iya wannan tafiya? Kuma akwai ƴan mata yara ƙanana da yawa da ba sa zuwa makaranta a garin nan. Mai gwamnati ya kamata ta yi sai ta zo ta gina makaranta ta secondary a wannan garin. Da haka duk yaran da yake wannan garin ya kai matakin senior secondary school to zai shiga wannan makaranta. Ba sai ya yi tafiya mai nisa daga Kirika Samma kuma ya shiga sai ya je Hadeja. Wasu Hadeja suke tafiya a ƙasa.
To madalla, domin jin cikakken hirar da Malam Tijjani Muqaddas sai a tara a shirye-shiryenmu da ke tafe. Yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Mustapha Nasiru Batsare.
A yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin yaƙi a tsakanin ƙasar Isra'ila da kuma yankin Falasɗinu, ƙungiyoyin addinai da ma masu sharhi na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin kawo ƙarshen zubar da jinin a wannan yanki. Da dama dai daga cikin masu tsokaci a kan wannan yaƙi sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ta hanzarta shawo kan wannan al'amari tare da ɗaukar matakin ganin an baiwa kowa haƙƙinsa. Rabaran Musa S. Dada tsohon shugaban ƙungiyar Kiristoci ne ta kan a jihar Niger, kuma mataimaki ne na shugaban ƙungiyar ta kan a yankin arewacin Najeriya. Ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniyar da ma sauran manyan ƙasashe musamman Amurka da su hanzarta kawo ƙarshen wannan yaƙi domin tsaida kisan.
Kira nawa dai shi ne waɗanda suna da baki wanda za su iya sa baki a cikin wani al'amari domin a samu sauƙi to lalle su sa. Na ji daɗi domin na ji masa sun fara initiating wani shiri na kawo salama a wannan ƙasan. Na yabe su kuma ina addu'a domin su domin a yi nasara. Sannan na so in yi kira ne ga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma su America suna war power din irin abubakar an ya faru ba wai a zuga juna a yi aikin a yi yakin ba ne amma kawo salama babban abu domin yadda yara suna mutuwa mata daɗi. Saboda haka kira na kenan duk wanda suna da abin fadi abin yi domin zama sanki ta kan to ina roko a yi shi ni a area na a yi addu'a domin Allah ya kawo saukin abun.
Na'am, kaman ita Majalisar Ɗinkin Duniya wasu na ganin ya kamata ta ɗauki mataki mai ƙarfi, ka gamso ya zuwa yanzu matakin da ta ɗauka?
Eh to ba zan ce na gamsu ko kuma ban gamsu ba domin irin ƙungiya kamar haka ba ƙungiya ne wanda za ta iya ta ɗauka mataki nan da nan, you know, dole ne a yi contacting juna a taru a yi shawara. Saboda haka nan ka ga ya yi wuya ni in ba su laifi. Amma abin da ina kira kawai shi ne a yi hanzari a shiga al'amarin domin a samu sauƙin abu.
Shugaban ƙungiyar Izala mai wa'azin addinin Musulunci a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce suna kira da a hanzarta kawo ƙarshen kisan fin ƙarfi da ake ci gaba da tafkawa a yankin Gaza.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙuduri iri-iri daban-daban na 'yantar da Falasɗin a ba ta haƙƙinta. Falasɗin nan ita ce headquarter kusan annabawa mafi yawa daga nan suka fito. Ƙasa ne mai albarka, ƙasa ne mai tsarki, ƙasa ne da Allah ya yi magana a kansa. Kowa ya san tarihi irin yadda aka ɗauko Isra'ila sun watsu a duniya. Aka dawo da su aka ajiye su a wurin kamar an ba su mafaka. Daga samun mafakan kuma yanzu sun yi amfani da wannan dama, 'yan asalin wurin suna nan ba su isa su yi komai ba, ba su da haƙƙin ƙasashensu ana kashe su iri-iri. Duniya ta yi shiru, bai kamata mu kuma mu yi shiru ba. Dole mu yi kira ga duniya wannan abin da ake yi ba daidai ba ne. Mun yi Allah wadai da wannan, muna kira ga dukkan al'umma musulmi a tashi a yi ta'addoyi. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganin ainihin wato wannan da wannan fikar.
To tuni dai masana harkokin diplomasiya suka fara nuna fargaba akan yiwuwar bazuwar wannan yaƙi zuwa wasu ƙasashe musamman na gabas ta tsakiya da ma wani sashe na gabashin Afirka. Ambasada Ahmad Musa Ibeto tsohon jakadan Najeriya ne a ƙasar Afirka ta Kudu ya ce wannan fa babban ƙalubale ne ga Majalisar Ɗinkin Duniya.
Da farko dai wannan ya kasance matsala ne wanda yake abin gwadin dahi ga ƙuduri kuma tubali da aka assasa na samun Majalisar Ɗinkin Duniya. Domin saboda wannan ƙungiya ita ce ya kamata ta ɗauki mataki hana irin waɗannan al'amura da ke faruwa tsakanin Bani Isra'ila da Falasɗinawa.
So yanzu ya kuke kallon lamarin?
To lamarin dai shi ne kaga yanzu a gaskiya manya-manyan ƙasashe na duniya waɗanda yake ya kamata su yi ruwa su yi tsaki na ganin hana wannan ba su yi abin da ya kamata ba. Musamman in ka dubi ƙasashen Turawa da Amurka, ƙasar Amurka, wannan abu ne wanda yake duk wanda ya san harkan diplomasiyya zai yi tir da Allah wadda da shi, domin saboda irin wa'annan abubuwan da ake yi na watan kashin kare dangi wa'anda yake ba su ji ba su sha ba, mata da yara da wa'anda yake ba sojoji bane, kaga abin da yake ita kanta majalisar dinki duna tana da doka wanda yake ya tanadi hukuncin wata ƙasa da ta aiwatar da wannan. Amma alal haqiqa idan ka duba kaga wa'annan kasashe sun zama munafikai a cikin wannan kungiya wanda yake ita ce ya kamata ta kawo zaman lafiya a duniya.
Na'am, to amma yanzu kana ga abu mai yiwuwa ne a ce a samar da ita kasar Palestine mai cin gashin kanta a wannan yanayi?
To a cikin wannan yanayi a gaskiya ba abu ne mai yiwuwa ba, amma idan aka samu lokaci ko kuma aka samu yanayi yanda yake kasashen da suke watan da alaka da Amurka suka iya ciwo kanta watan ta tashi daga matsayin da take, ina ganin zai yiwu a samu. Kuma kana ji shugaban kasar Russia yayi maganar cewa dole ne sai an koma ga wa'incan kudurori da aka yi na baya ta tabbatar da cewa an samar da kasashe biyu masu yanci, watan kasan Bani Isra'ila da kasan Palestine.
Duk da wannan dai, Rabaran Musa S. Dada, mataimakin shugaban kungiyar takan a yankin arewacin Najeriya, ya ce lamarin fa yana buƙatar yin taka tsantsan, domin kuwa ra'ayi ya bambanta. Amma dai babbar maganar ita ce komawa akan teburin tattaunawa.
Ka gani irin abu haka ya faru, kowa yana da area na interest din shi. Waɗannan da ana kakkarke su Palestine din, ka gani akwai waɗansu wanda suna da interest a area din. Ka gani abinda suke yi ba daidai ba ne, abin ake yi masu ba daidai ba ne. Now akwai waɗansu wanda suna cewa to ai Hamas din nan da suka je suka kakkashe mutane suna cikin buki, aka kakkashe su ba wani information, ba wani labari, ai su ma ba su yi daidai ba. Kaga abu haka in ya faru dole ne a samu ra'ayi iri-iri a ciki. Da haka na abin da ne kawai za a yi roko kawai shi ne kowane a yi hakuri da juna, domin abin da ya fi magana Hamas ko magana Palestine da Israel a yi dialogue ne, a yi sasantawa, a samu wani wuri wanda za a kafin ya zama nasu, su samu wurin da za su kira nasu. Domin in an ci gaba da kashe din nan, kashe wannan ba zai kawo sadi a yi shekaru ana ta ci gaba da yi. Amma in aka yi dialogue, aka yi sasantawa, ina tsammanin wannan zai fi alheri.
A yanzu dai ra'ayoyin jama'a akan a tsaida kisan jama'a musamman mata da yara ƙanana a wannan yanki ya zama ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Masu sauraro, yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labarin wasanni daga Jamhuriyar Nijar.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da wasannin ƙwallon ƙafa na zakarun Turai cewa da Champions League, inda ɗazu-ɗazu na kammala wasannin da suka hada da Galatasaray ta ƙasar Turkiya, inda ta karɓi bakuncin Bayern Munich ta ƙasar Jamus, yayin da Inter Milan ta ƙasar Italiya ta karɓi bakuncin Salzburg ta ƙasar Autrishiya. Waɗannan wasannin na ci gaba a cikin wannan dare na yau tsakanin Manchester United ta ƙasar Ingila da ke bugawa da Copenhagen ta ƙasar Denmark, yayin da Racing Club ta Lens ta kasar Faransa ke gab da kammala karawarta da PSV Eindhoven ta kasar Holland. FC Sevilla ta kasar Spain ko Spain na bugawa da Arsenal ta kasar Ingila, yayin da Braga ta kasar Portugal ke karawa da Real Madrid ta kasar Spain. Sai wasan da zai hada Union de Berlin ta Jamus da Napoli ta Italia, yayin da Benfica Lisbon ta Portugal ke karawa dudde a yau Talata dinnan da Real Sociedad ta kasar Spain. Wasannin na Champions League na club zakarun Turai za su ci gaba na wannan shekara a ranar gobe Laraba idan Allahu ya kai mu, inda Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa ke buga da AC Milan ta kasar Italia, sai Newcastle ta kasar Ingila za ta buga da Borussia Dortmund ta kasar Jamus. FC Barcelona duk da gobe Laraba ta kasar Spain za ta buga ne da Shakhtar Donetsk ta kasar Ukraine. Duk da a labarin na ƙwallon ƙafa, kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Holland Ajax Amsterdam a
yau ne ta bada sanarwar korar kocin ta dan kasar Holland Maurice Stijn. Wannan dai na zuwa ne kwana guda kawai bayan kulan din ya sha kashi 4-3 a ranar Lahadi da ta gabata a hannun kungiyar kwallon kafa ta Utrecht a kakar kwallon kafa na kasar Holland ta wannan shekara. Shi dai Maurice Stijn dan shekaru 49 da haihuwa a duniya ya kasa kan kungiyar a kululuwar teburin kwallon kafa na kasar Holland na bana, inda yanzu haka kungiyar ta Ajax Amsterdam ta kasar Jamus ke daga gare ta sai dai kutal a wasannin kwallon kafa na kakar bana na kasar Holland. Jadawijan Moro shine dai zai rikon kwarya kamin kungiyar ta Ajax Amsterdam ta samu sabon koci. Ita ko kasar Algeria ta yi alƙawarin baiwa kungiyar kwallon kafa ta kasar Palestino damar buga wasannin ta a kasar saboda ko halin da ake ciki a yakuka tsakanin Hamas da Isra'ila a gabas ta tsakiya. Kasar ta Algeria ta ce ta yi wannan ne saboda kungiyar kwallon kafa ta Palestino ba za ta iya buga wasannin ta ba a kasar ta saboda lugudin wuta a wannan yankin, inda dubban mutane suka mutu yanzu haka tun farkon wannan gwabzawa a farko-farkon wannan wata na wannan shekarar na sanadiyar yakin Hamas da kasar Isra'ila. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla an gaida Haruna Mamman Bako, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka duk sadda ake so za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma da haka muka zo ga shiri na karshe, wato labarai a takaice.
Takaice a yau Talata, dan majalisar wakilan Amurka Tom Emma na jam'iyyar Republican ya sami kasancewa dan takarar kakakin majalisar na jam'iyyar tashi, a yayin da ɗan majalisar suke faman cike gurbin ɗaya daga cikin manyan mukamin gwamnatin Amurka. Ba kowa a kujerar ta kakakin majalisar tun a ranar 3 ga watan Oktoba, lokacin da dan majalisar wakilai Kevin McCarthy ya zama shugaban majalisar na farko da aka tsige daga mukaminsa. China ta kori ministan ta na tsaro wanda ya kasance babban jami'i na biyu da aka kora a cikin 'yan watanni. Ba bayyana wani dalili na cire Li Shangfu daga mukaminsa ba, kuma kawo yanzu Beijing bata bayyana wanda zai maye gurbinsa ba. Cire Li mai shekaru 65 wanda yana daga cikin waɗanda Amurka ta yi nufin kakabawa takunkumi, ya zo ne watanni 7 bayan naɗa shi kan mukamin, wanda hakan na iya taimakawa wajen dawo da babbar tattaunawar ayyukan soji tsakanin Washington da Beijing. Ukraine ta faɗa yau Talata cewa hare-hare da Rasha ta kai a wasu sassa biyu na kasar sun raunata akalla mutane 8. Ministan harkokin cikin gida Igor Klimenko ya sanar ta kafafen sada zumunta cewa a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine, hare-haren da Rasha ta kai ta sama da makaman artillery da ta harba sun raunata mutane 4 suka kuma lalata gidaje. Rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya jaddada kalubalen da ke fuskantar wani gagarumin shiri na gina sabuwar hanyar kasuwanci daga India ta hanyar gabas ta tsakiya zuwa Turai, a cewar manazarta. Ana kallon hanyar tattalin arzikin India da gabas ta tsakiya da Turai da aka bada sanarwa a taron koli na kasashe 20 masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a India a watan da ya gabata, a matsayin wata muhimmiyar hanya ta zamani da kuma wani zaɓi akan shirin kasuwanci na China. Biyu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa uku na Indonesia sun shaidawa masu zuba jari na Amurka yau Talata cewa za su magance matsalolin da suka shafi harkokin kasuwanci a kasar da ke kudu maso gabashin Asiya.
To masu sauraro, baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk san ina da ya karanto labarai, ta yana gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyar ta mata yanzu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC, ke fatan zamu waye gari lafiya.